Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro ki ka tam ka huiwa. Kuda maha tambaya ni keda. Kuda maha tambaya ni keda.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi take muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya. A ci gaba da neman fahimtar yadda dokar da aka kafa a ƙaramar hukumar gwamnati ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima za ta amfani iyali. Bakin da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwariyo gayyato a shirin sun maida hankali kan yadda dokar ta fara tasiri a ƙaramar hukumar. Bakin dai su ne Honorable Salisu Abdullahi Gumel da Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma Barista Amina Umar Hussein. Ga ci gaban bayanin Honorable Salisu kan tasirin dokar.
Mu har yanzu tunda aka fara wannan dokar to date tsakanina da Allah, ni a dai saboda dokar akwai abu kala biyu ce, akwai abu visible, akwai invisible. Shi wannan visible
abin da za a iya gani,
akwai abin da za a iya gani da ido, akwai abin da sai hali ya tsalla. Misali, abin da za a iya gani shine kamar a kama event center, a zo a taru, a zo a dauki amarya da dare, a zo a sa anko a ringa yawo, duk wannan abin da ido zai gani. Ni tsakanina da Allah ban taba gani ba. Amma abin da ba a gani kamar wani kai kayan aure a boye ko a kawo kayan aure kamar yadda doka ta ce in yi zo a biyo dare a kawo, wannan is left for them, ya rike ruwansu. Amma dai abin da na sani shi talaka wanda zai ciwo bahi ba zai ci bahi bai kawo kayan aure a boye, dama ya ce so yake in yi ka rinka daga ana ca ya jirmi kaza, duk da kun san a boye za a daga, mai amfani ya kawo e kenan. Na biyu, ya san in ya kawo kayan auren za a kawo masa gara ya sayar ya biya, to ba shi da kinin gara kuma shi ba zai complain akan ba a kawo mai gara ba domin ta zama doka.
Barista, kin ji faɗi da kalubalen wannan doka, kwalliya ta biya kuɗin sabulu su a wurin mutanen Gumal.
To ai ba wai farkon ba
ko tana biyan kuɗin sabulu?
To ba zai wai ya faɗa ya ce tana biya, amma mu abinda muke so a Najeriya an shayi dokokin da farko daga baya a neme su a rasa. Ina jin a Kano an yi dokar daukan amarya suwa duk ina suke yau. Abu ɗaya da nake son mu duba idan a socially, kar mu na zan magana a matsayin lawyer amma yanzu zan magana a matsayin social aspect na dokar nan. Idan ka duba kamar yadda Comrade ya faɗa, dokar nan ta fi kallon sassauci ga maza akan mata. Babu inda dokar ke magana akan kayan ɗaki, wanda in duba za ka yi da tsari na shari'ar musulunci cewa aka yi kayan ɗaki kar iyaye mata su yi, kaga dokar ba ke magana akan wannan ba. Duk abin da zai kawo sassauci ga namiji shi dokar ta kalla, shi ta yi ba maganar lefe, ba maganar da kayan na gani ina so duk abu. Kuma kamar yadda nake gaya maka, idan muka kalli abin ta fuskar social aspect of it,
zamantakewa
kullun so ake yi mutane su gamsu da karan kansu ba sai an zo musu da doka ba, kamar yadda ɗazu da nake gaya maka cewa mu samu behavior change, mu canza ɗabi'unmu, ko da doka ko ba doka, ko ni musulma ce ko ni ba musulma ba ce, ko ni mai hankali ce ko na san daidai na san ba daidai ba, na san gaskiya na san ƙarya, ba na buƙatar wata doka da za ta zo ta ce mun sai kin yi kaza. Mu fara zuwa daga gidanmu, daga tarbiyyar ƴaƴanmu, mu dinga nuna musu ga yanda za ku yi duk abin nan da ake fama a Najeriya da maganar iyali da takici ta kilalacewa a gidajenmu na aure musamman kasar Hausa. Yanzu wannan dokar in aka yi ta, ina ne tabbatar maka da cewa ba fata nake ba, an ce zannu kai da mu'minin kai wa mu'mini zatan alkari, amma wannan dokar nan gaba za ta haifar da haihawa na zawarawa, saboda anan auren yayi sauki.
Comrade, wai gaskiya ne cewa a yanayi na zamantakewa da ake buƙatar abin da ake cewa change of attitude ko additional change, wato canza tunani da kwakwalen mutane. Wai ba a buƙatar dokar nan shi wannan janibi, ba a buƙatar a samar da wata doka mai wato kama da irin wannan ta mutanen Gumal ɗin nan?
Wato wani abu da mutane sun kasa ganewa yanzu saboda juyin duniya, mutane sun kasa gane cewa duniya yanzu ɗaki ɗaya ce, ba ma gari ɗaya bane, ba ma global village bane, global room ɗaki ɗaya ne, duniya ɗaki ɗaya. So maganar dokar nan ba yanzu ne za ka kalle ta ba, saboda duk wannan canje-canjen da muka samu ai da event center da showrooms da duk wani abu an ka kula an me kawo shi ne globalization ne so wannan ba zai tashi a sai aure da social media suna ana ta wasu abubuwa ka bada lokaci lokaci ne shine zai bayyana menene zai faru zuwa gaba amma abin gaskiyar magana shine min ita ce wato lalacewar maza tana daya daga cikin abubuwan da ya kawo irin wannan dokoki gaskiyar magana shine lalacewa da lalacin da maza da rashin kulawa da maza suke da shi akan mata yana daya daga cikin abin da ya kawo irin wannan
bayan mu haka ne kenan change of attitude din nan wannan a samu sauyin wannan lalacewar ana buƙatar doka ko ba a buƙata kamar yadda ita Barisa take magana
wato abubuwa su suke yin kansu kamar yadda ke faɗa ci gaban zamani me ya kawo wannan ne lalaci ne da rashin kulawa da rashin soyayya ni abin da nake gani menene a ciki in kai magana kana tikin kato ka kai shekara 20 an ce kai ka ce wanda ba za ka iya ba ni a ciki duk lalacewa ce to ta kai to the level ma zuwa gaba zaka ga babban matsalar zamu fuskanta shine ciwon wan ma ne ma take ta gagara mutane suna ganin ai ba ma musamman ma in tana da abin da za ta yi har ma mutane suna tunanin ai rigi da rigi za a yi in tana da aikin da za ta yi ita ma ta ba da gudunma kwanan nan naji rigima wai wani matarsa tana aiki wai shi abin da take siya bai gamsar da shi ba ba kayan take ba kayan da take siya irin miya ne in ta albashi tana daukan tana dan siyan kayan miya ta sai magi ta sai abubuwa dai na
yana gane ya kamata ta kara
wai ya kamata ta kara saboda shi ba ma wannan yake so ba shi kudin yake so kai ka ji wai kudi yake so saboda haka aka zauna kuma a gidan su wai aka yarda wai aka ce wai to shikenan da Allah ta rinka bani naira 20,000 da family nace to nake tambaya dan me sai aka ce dan a zauna lafiya kiki anya an tilasta ta ta wata 20,000 kudin ta ba hakin ta bane
wata dinga bashi ruwan kudi
wai kudi ta wa da wai fushi da kaiwa gida da ƙara wai shi wai baya son ta mun da take mar in kind shi in kind shi ke su
ai monetize
ai monetize ku mu to wannan menene irin to ba ma wani yin ke ma wanda ke da abin da zai maki na so irin wannan matsala ce na farko akwai matsalar tattalin arziki gaskiya ne akwai matsalar tattalin arziki ba musu a wannan amma kuma akwai matsala ta lalacewa ta zuciya ta gazawa ta rashin kulawa ba ma ka san meye macen ba ma ka san meye auren ba kai kana ganin ka samu abubuwa a sauƙaƙe da shauransu a kawo ma mata da shauransu a shekara 20 ana kula da mata a gidansu a ɗauko ma ita cancan bayan ta girma kai ka zo kana magana cewa rana guda da za ka yi mata wani abu kai abin da kake ji kenan kuma iyayenta duk da haka fa sun za su yi maka kayan ɗaki a taka kifar da za ka kwanta a kai daga gidansu za a kawo maka ita kawai ɗaki za ka ba su.
To ai shine sa aka ce a sauƙaƙa wa juna.
To su kuma iyayen me aka sauƙaƙa musu? Shi iyayen matan ita matan da ta zo daga gidansu wani irin sauƙi ya kai mata?
Honorable ɗaya daga cikin ƙalubalen wannan doka ta ku shine an yi maganar enforcement yadda za a zartar da ita. Okay. Sannan kuma an ce ta karkata ne a ɓangaren maza. Me jawo haka ku kalli alƙawarin ɓangaren mata da makomarsu ba watakila ba la'akari da watakila abin da ya kamata abin da makomar sannan ana cewa ma za ta jawo yawan saurawa nan gaba kun aka tafi haka.
To gaskiya mu mun kalli wannan yanayi kuma magana ta farko tsadar aure ba ta kawowa saki kuma tsadar aure ba ta kawowa ka zauna da mace kuma arhar aure ba ta kawowa saki mu dinin auren nan mun gani tun ana bada tinkiya wacce ba ta wuce 100 ba na aure na ita ce har yanzu taladan noma ina tare da ita
garawa
wane ne saboda sorry
ka taimaka ki nan wannan tsari
so saboda haka batu da ake yi na cewa wai ba mu taimaki bangaren mace ba
ba mu kula ba
to bari in ga muku ta inda muka kula da bangaren mace har yanzu akwai rashin fahimtar dokar da abin da ya jawo yin ta shi yasa ake kallon ba mu kalli bangaren mace ba bari in fara muku bayani kuji na ga muku cewa ƴan mata suna shiga harkar lalacewa da shaye-shaye da shafe-shafe ta hanyar abubuwan da suke wanduwa a aure na kawayensu misali
to idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji misalan da kuma illar waɗannan matsaloli ga ci gaban iyali Kafin nan a madadin bakin namu da kuma Bahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shiri, sai kuma Tubahiro Dodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe.